sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin 13 ga watan Yuli shekarar 2020. Baba Yakub muke rinye tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan la'asariyan. Kafin ku ji abinda muke dauke da su ga kanan labarai.
Channel ta daka ta takunkumi ga wasu ƴan majalisar dokokin Amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin Trump ta saka wa kasar saboda cin zarafin musulmi ƴan kabilar Uyghur a lardin Xinjiang. Jama'ai a Afghanistan sun ce wasu ƴan bindiga sun kai hari a wasu ginin gwamnati dake arewacin lardin Samangan. Sojojin Houthi a Yemen sun kai harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami a wata matatar mai a birnin Jizan dake kudancin Saudi Arabia.
A cikin shirin namu ne za ku ji cewa matasan arewacin Najeriya sun gudanar da wani taro akan tafarbarewar sha'anin tsaro a yankin da kuma hanyar samu mafita. Za kuma cewa an sako wani ɗan Niger a cikin ɗan Niger guda biyu da wasu ƴan bindiga suka sace su a ƙaramin hukumar Illila a jihar Sokoto bayan an ba da naira miliyan 2 a matsayin kuɗin fansa. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo kuma ya gargaɗi tawagar sadarwar jam'iyyarsa ta NPP da su guji yakin neman zaɓe da amfani da kalaman ƙabilanci da na addini da ma na jinsi. Bayan haka sai shirin ilimi da Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai gabatar da sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma sai mun fara da jin labaran duniya.
Fasuraro assalamu alaikum. Barkanku da muraci. Ga cikakkun labaran duniya. China ta kakaba takunkumi ga wasu ƴan majalisar dokokin Amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin Trump ta saka wa kasar akan yadda Beijing take yi wa musulmi ƴan kabilar Uyghur a lardin Xinjiang. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Hua Qingying ne ya bada sanarwar takunkumin a yau Litinin akan ƴan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican Ted Cruz da Marco Rubio da kuma ɗan majalisar wakilai na Republican Chris Smith. Hau ya kuma ce an saka takunkumin ga Sam Brown back babban jakadan Amurka akan ƴancin addini na ƙasa da ƙasa da kuma kwamitin zartarwa na majalisar dokoki akan China da ya kunshi haɗin gwiwar ƴan majalisar dokoki da jami'an fadar White House domin sanya ido akan ƴancin ɗan adam da bin doka da oda a China. Rubio shine ɗaya shugaban kwamitin yayin da Smith kuma yake babban mamba kuma tsohon shugaban kwamitin. Sanarwar kakaba takunkumin ta zo ne ƴan kwanaki bayan da gwamnatin Trump ta saka takunkumin kuɗaɗe akan wasu manyan jami'an China ciki har da Chen Kuangwo shugaban jam'iyyar kwamisanancin China a Xinjiang. Dangantaka ta tabarbare tsakanin kasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya a ƴan watannin nan saboda abubuwa da dama ciki har da kasuwanci da damuwa akan haƙƙin bil'adama da ya kunshi Hong Kong da Taiwan da kuma Xinjiang. A watan da ya gabata ne Trump ya taɓa hannu akan dokar da ta bada damar sanyawa China takunkumi a sanadiyar cin zarafin musulmai kabilar Uyghur da yawan su ya kai miliyan guda da wasu musulmai ƴan tsiraru a lardin Xinjiang. Jama'ai Afghanistan sun ce wasu ƴan bindiga sun kai hari a wani ginin gwamnati dake arewacin lardin Samangan. Muhammad Sadiq Azizi, wani kakakin gwamnatin lardin na Samangan, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kai jerin hare-haren ne a yau Litinin wanda ya soma da harin bom na mota. Harin bom din ya auna sashen binciken sirri na lardin, kamar yadda Muhammad Hashim Sarwari, mataimakin shugaban majalisar lardin, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Hukumomi sun ce akalla mutane 44 ne suka samu raunuka a harin. Babu wanda ya gaggauta daukar alhakin kai harin ya zuwa yanzu. Sojojin Houthi a Yemen sun afka wani katafaren matatar mai a birnin Jizan dake kudancin Saudi Arabia a wani harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami cikin dare, inji kakakin sojin Houthi a yau Litinin. Sojojin kawancen da Saudiya ke jagoranta a yaki da ƴan Houthi tun farko sun ce sun yi nasarar lalata wasu makamai masu linzami da sojojin Houthi suka harba da jirage marasa matuka akan iyakar Saudiya. Babu wani bayani daga Saudiya akan inda aka tare makaman ko kuma sun fada wani wuri. Kamfanin mai na Saudiya Aramco yana samar da ganga 400,000 na tataccen mai a kowace rana a tekun birnin Jizan dake da tazarar kimanin kilomita 60 wato mil 40 da kan iyakar Yemen. Kamfanin na Aramco ya ƙi yi bayani game da lamarin.
Akai ga Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to madalla shugabannin kungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun gudanar da wani taro a garin Ilorin ta jihar Kwara akan matsalolin tsaro a arewacin Najeriya. Wakilin mu Amina Mustafa Nasir Batsari ya halarci taron da kuma rahoton da ya aika mana.
Matasan dai waɗanda suka ce sun damu matuƙa akan wannan matsala ta tsaro a yankin arewacin Najeriya sun ce sun je jihar Kwara ne saboda lura da yadda wasu ƴan ta'adda da kungiyar tsaro ta Ametakun ta koro daga kudancin Najeriya sun fara shigowa jihar Kwara, al'amarin da ke neman ganin an shawo kan shi tun da wuri. Muhammad Abdullahi Muhammad shine shugaban kungiyar matasan yankin arewa ta tsakiyar Najeriya.
A kasan kwanakin baya wannan kudancin Najeriya akwai sashi da suka fito da wato wannan tsari na wato Ametakun saboda wa'annan matakin da su suka dauka a can. Akwai wa'anda suka fara shigo musu dajina, ana samun wa'annan korafi na satan shanu da kuma kama mutane a hanyar Kaba zuwa Lokojama. Muna da labari shekaran jiya ma an samu an harbe wani soja da akan hanyar sa na zuwa Kwara State. So dan haka mun samu irin wa'annan korafi kuma mun hada su, kuma insha Allah za mu mika ta zuwa ga shugabannin mu da suke can headquarters saboda tabbatar ya kai rikodin ya kai hannun manya.
Har yanzu a wannan lokaci dai akwai matsalar bindiga masu hallaka mutane a nan jihar Niger. Tsohon shugaban karamar hukumar Shiroro ASP Abdullahi Yarima mai ritaya ya ce lamarin rashin tsaron fa tura ta kai bango.
Yanzu mu kan turi ya kai bango da ni yanzu wannan abun ya zo kamar kowane rana ne. An gama ɗaya da dukiyar mu kaf da shanayen mu da kayan gona, an hana mu ma girbi doya musamman.
To shi ma da sarkin Hausawan Maundu a karamar hukumar Mariga Malam Bala na Maundu wanda a yanzu haka yake cikin gudun hijira ya ce ya sha da ƙyar.
Barayin nan sun zo sun kore mu yaran dajin nan.
Da ku gungan su koko dai kawai labari kuka ji kuka buga.
A kiri-kiri ni so hudu ina haduwa da su.
A nan Maundu
ni har sun taba dauka ta.
Amma sun yi muku banna?
A sun yi mana banna sosai. A takaice sun kusa kashe mutum goma garin nan.
A nan Maundu.
Rundunar ƴan sandan jihar Niger dai ta ce tana kokarin shawo kan matsalar ƴan bindigar ta hanyar ƙara jibga jami'an tsaro. Kamar yadda kakakin ƴan sandan ASP Wasiu Abiodun ya yi ƙarin bayani.
We have our deployment across the local government identified where we are having these challenges.
Ya ce mun ƙara jibga jami'an tsaro a yankunan ƙananan hukumomin da muka gano ana samun wannan ƙalubale na ƴan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu akan sha'anin tsaro, an kubutar da ɗaya daga cikin ƴan Niger guda biyu da wasu masu satan mutane suka kama su a yayin wani farmaki a ƙaramar hukumar Ilela ta jihar Sokoto Najeriya da ke kan iyaka da birnin kwanin jamhuriyar Niger. Sai dai an biya naira miliyan biyu a matsayin kuɗin fansa kafin aka hannunta shi ga ƴan uwansa. ƴan uwan nashi sun bayyana matukan farin cikin su a cikin wannan rahoto da wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aika mana.
Garba Hassan, to wallahi kam mun ji daɗi ga wanga abu da an kai. Allah ya taimaka mana an suku mun mutum guda, don sauran mutum guda shi a cha da asuman. Muna fatan wanda Allah ya sa an ka saku wanga bawan Allah, shi ma Allah ya sa a saku shi.
Me baka nemi zaka ce mana gashi an sako ƴan uwa da ɗa?
To Haruna, muna muku farin ciki kuma muna mu Allah godiya da wannan abu ya zo a takaice. Allah ya takaita shi ya zan ɗan kaɗan, kuma muna ma jama'a musulmi duka godiya da suka taya mu addu'a.
Sai da an ka biya kuɗin fansa aka ce nawa aka biya?
Kasan kuɗi ba abin gani na wani wannan.
An haɗi ai bai da wata matsala tunda an riga an ba su, kuma ai duniya ta san wanga abu ya faru.
Ina da minan bi muka wasu ƙasa.
To ya kuka yi kuka sadu da su kuka ba su wannan?
Wannan ta sadarwa ce, muna kiran su suna kiran mu muna ina ba su muka zo inda babu sarki sai Allah sai su. Su gane da yajin Allah ni tura kani na dan ni ban isa ba. Ni tura kani na tura kai musu kuɗin ya gushe tura shi.
Ni Abubakar Asmina.
To ya kuka yi lokacin da kun kai gaba da su?
To gaskiya lokacin da mun kaɗo da su na gane su bisa motuna sun ɗauko su jan mashin uku, kuma kowane ya ɗauke da bindiga.
Dan da nan bindigogi
ka wallahi mai yan bindigogi na gare su, dan wannan daji ma wallahi ma ko iko a ce ta can sai sun shirya.
Ko haka duk suka ce mani
da zuwa na ka sun ka ce na tura kuɗi ni ce ga su na ba su na ka kuɗi kowane ya sauka da bisa mai kowa ya shirya dan bindiga ko mage nan na bude musu kuɗi sun ka lisa ha sun ha gani sun ga komai sun ka ɗarme kuma kowa ya hawo motunan sun ka
kudi na suka yi suka sako shi bayan ka bada kudi
nan sun ka aje shi
tare da kai ga ka gashi ga kudi
au ga kudi na ba sun ka saki shi
kuma dan nan kun kai wala ba asali
sun ka buga motuna sun ka tai sun ka koma inda
a cikin daren Alhamis ne dai da ya gabata wadansu mutane dauke da makamai suka yi awan gaba da wadansu jama'a a cikin garin Illela local government na jihar Sokoto da ke dab da garin birnin Kwani na jamhuriyar Nijar kuma biyu daga cikin dan Nijar an kai awan gaba da su a lokacin da maharan suka kai wannan farmaki na tambaye shi wanda ya samu kukuta ko a cikin wani hali yake a lokacin da muka yi magana da shi kusan karfe 11 da rabi na daren Lahadi da ya gabata kusan awa 3 da rabi kenan bayan an sako shi
sai ce alhamdulillah dan cike ne yake gaskiya ko wala gaskiya dan ba dadi can gaskiya dan mun sha wala gaskiya sosai dan ka mun gaskiya kai dan kudin da an kace za a fasa gare mu gaskiya mun sha wala dan kana ganin saboda yanayin da ba ka kuɗi da wuri ba har bi dan kai akawa kuma gashi dai kuma na gode ma da zuwa ta nan da asibiti na tar duka magawata mayar da duk kowa da ya kire ni sarki da duk kowa ne su zo dai sun ga yanayin da nake ciki alhamdulillah sai dai sauran dan wata a can shi dai yanzu dai shi na can ba su kushi ba
dama shi dai ne ka baro can
ba eh shi ne da farko an su kushi an su ko mutum gurano kitar shi wannan ya mari ne wannan ne lela shi an su kushi shi amma da kuɗi
to
a fara da kwanan hudu ne
tun ran shi sauran dangin ɗayan da ba a sako ba suna can suna iya nasu kokari domin ganin shi ma sun kubutar shi daga hannun maharan Haruna Mamman Bago na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
Zindi Mandela ya shahararren wasu fafutukar yaki da launin fata a Afirka ta Kudu Nelson da Winnie Mandela ta mutu a Johannesburg tana da shekaru 59 a duniya kafar yada labaran kasar ta SABC ta sanar cewa Mandela ta mutu a wani asibiti dake babban birnin Afirka ta Kudu amma basu bayyana sanadin mutuwar ta ba jam'iyyar African National Congress mai mulki wanda mahaifinta ya jagoranta a gwagwarmayar kawar da mulkin wariyar launin fata a Afirka ta Kudu ce ta tabbatar da mutuwar ta a shekara ta 1985 ne Zindi ta yi fice sa'ad da ta karanto wasikar da mahaifinta ya rubuta ta kin amincewa da sharadin samun yancin kai da shugaba PW Botha ya bayar na ANC ta yi watsi da dabarunta masu tsauri akan nuna adawa ga wariyar naulin fata Mandela tana aiki a matsayin jakadiyar Afirka ta Kudu a kasar Denmark a lokacin da ta mutu. Ministar harkokin wajen Afirka ta Kudu na Lady Pandor ta yaba wa Zindi Mandela tana mai cewa a matsayinta na diyar gwarzon gwagwarmaya Tata Nelson da Mama Winnie ita kanta jaruma ce a fagen gwagwarmaya ta yi wa Afirka ta Kudu aiki sosai. Da ƙarshe kasuwannin Asiya a yau Litini suna kyau sakamakon kyakkyawar fatar masu zuba jari game da batun farfadowar kasuwanci bayan kaucewar annobar coronavirus. Hannayen jarin kamfanin Japan Nikkei ya rufe da ƙarin maki 2.2. Hannayen jarin Hang Seng da ke Hong Kong kuma ya dada armashi da kashi 5 da maraicin kasuwanci. Kana Shanghai Composite ya cirra da maki 1.7 cikin 100. A Australia hannayen jarin S&P da ASX shi ma ya cirra da maki 8. Sai hannayen jarin Kospi da ke Korea ta Kudu ya cirra da maki 1.6. Kana Sec da ke Taiwan ya yi sama da kashi 1.1. Sannan hannayen jarin Sensex da ke Mumbai ya cirra da maki 3 cikin 100. A kasuwar mai ana sayar da danyen man Amurka akan farashi dalar Amurka 40.14 kowace ganga abinda ke nufin yayi kasa da kashi 1 cikin 100 kana ana sayar da danyen man Brent a kasuwar duniya akan farashi dalar Amurka 42.88 kowace ganga wato yayi kasa da maki 8 hannayen jarin dukkanin manyan kamfanonin Amurka sun yi armashi
Madalla a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya gargadi rukunin sadarwar jam'iyyarsa ta NPP da su guji amfani da kalaman kabilanci da na addini da na jinsi wurin gangamin yakin neman zaben kasar wanda za a yi a ranar 7 ga watan Disamba. Shugaban ya yi wannan gargadi ne a wata ganawa ta bidiyo da ya yi da shugabannin sadarwar jam'iyyar. Wakilinmu a Banya Akra Ridwan Mukhtar Abbas ya yi komai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaba Akufo-Addo ya kasance a killace cikin kwanaki 10 da suka wuce a dalilin shawarar da likita sai ya bayar bayan wani na kusa da shi ya kamu da cutar COVID-19. Wannan ne farkon video din shugaban tunda ya shiga kulle a sashin fadar shugaban kasa. KP1 bai hana shugaban zartar da nauyi da kundin tsarin mulki ya aza masa ba. Shugaban yayi magana akan abin da yake yi cikin kwanaki 10 nan.
All the memoranda and papers I have not read, I'm reading them now. And
Dr. Kadun bayanai da takardu daban samun karantawa yanzu ina karanta su. Kuma na sami kaina cikin ɗawainiya fiye da abinda nake iya yi a da a cikin wato Jubilee House. Lallai kau na aiki sosai a nan. Mambobin tawagar masu baiwa NPP shawara dangane da gangamin siyasa ne da sun ka hada da ministan labarai Kojo Ponun Kurma, ministan zango da kusurwowi Mr. Mustafa Hamid da mukaddashin ministan wasannin motsa jiki Mr. Pero Kujetu sun kai wannan kuryan taro sun kura shin fida yin gangami akan irin nasarori da aka samu. Shugaba Akufo-Addo ya ce gwamnati na da kyakkyawan labarin da za ta yi gangami a kai. Ya faɗa wa masu sadarwar su kan su yadda a danƙwasar da su da siyasar jinsi, ƙabilanci da addini. A ra'ayin Akufo-Addo zaɓin bana zai ta'allaka ne akan kwatanta aiki da mulki. Kamata ya yi mu yi campaign a Ghana wadda ba maganar inda ka fito ne ba da ƙabilanci. Wannan ba zai taimaka wa ƙasar ba, ba zai yi mana taimakon komai ba. Mu ne farkon waɗanda ya kamata mu gane wannan ɗabi'a ta 'yan Ghana wadda ya kumshi abubuwa da yawa da ake tattarawa a irin maganganun 'yan Ghana. Ya kamata mu shawarta ina kiran su ayyukan Ghana. Na biyu, mu musanya ayyukan Ghana da wasu ababa masu amfanarwa. Ko kai musulmi ne ko krista, kar ya zama hanyar da muka sa gaba. Haka ma maganar jinsi bai kamata ya zama hanyar da muka dusa ba. Ya zama muna dubi ne a duk lokaci akan kwarewa na aikin shugaba. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Mukhtar Abbas. Har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi kike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke duba matakan da aka dauka wanda ya tabbatar da cewar mahukunta a shirye suke domin ganin an kare lafiyar ɗalibai da ta malamai a jamhuriyar Nijar. Waɗanne irin ƙalubale ake fuskanta a cikin shirin buɗe makarantu? Ga Yusuf Abdullahi dauke da ƙarin bayani.
To sai dai duk da matakan kare makarantun na Nijar daga barazanar cutar ta corona da gwamnatin Nijar ta yi ikirarin cewa ta ɗauka, akwai sauran jan aiki a gaban gwamnatin, a cewar Aliyu Hassan Samuna, shugaban kungiyar malaman makaranta ta Isnaibba.
Gaskiya gwamnati ya dauki matakai, amma abunda aka ka cikin lokacin bai isa ba. Kamar yanzu in kai lissafin lokacin namu, an kawo muna bidon ka wanda za a wanke hannu a yi shi, amma bidon nawa, mai yara nawa, da klasoshin nawa. Kuma in an yi lissafi, yara ba a ba su ba shi abunda za su kara kansu wanda ke mata babet. Yaran primer, secondary ma in kai lissafi da yawa in ka ta kana tara yara ba su da shi. Kuma abun nan shi yasa kwana na wari ma na koma kaga ɗan talibai suka ce ba su koma, tunda sun tabbatar da abun da ake duka ba daidai ba ce. Haka ya ma a university mun ga shugaban da ya fito na sanin ya ce wallahi motocin da aka gare su bai isa, kenan bai iya sa a ƙara kiyaye lahiyar matalibai. Kenan gwamnati ya so a koma, aka yi niyya a koma, kuma an koma, amma matakai da aka dauka bai isa ba.
Domin rage cinkoson ɗalibai a cikin makarantu, hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar Nijar sun bullo da wani tsari na musamman na bada ilimi ta hanyar rarraba dalibai kamar yadda kai gama Ibrahim daraktan makarantun sakandare na yankin da magaram yayi karin bayani
a sai gwamnati abin da muka yi inda muka san da cewa yara sa da yawa kuma akwai irin wannan classes din mun nakara da bai sa ba yara samu su samu su karatu mun ba da dama mun ce duk wanda yake iya yana iya raba lokacin biyu wani wasu su sahi tunda kisan da kisan ba ba a gida da marciana a kai daya ki sabta kai daya da ki sabta to mun ce mai mukun yara zama gida da kai daya muce once zo da sahi su yi kur in su saka kare daya da rabi wan can kuma gurbin ba su yi sahi ba su zo da matashi wannan zai ba mu daman cewa dabaro ko ayi ruwa klasin da gare mu suna iya kama yaran su yi nan su yi kasuwa da mu
to ko ya dalibai ke kallon wannan tsarin na rarraba su wajen dauka ilimin isa ka magaji yana daya daga cikin shugabannin kungiyar dalibai a jamhuriyar Nijar
akwai rauni kadan a tafiyan musamman ma abin da ya shafi wajen rukuni da ake yi misali aji guda sai zo a raba shi gida kashi uku ko hudu to nan ma duk da ma cewa abun kamar kusan ɗaya ne me akwai bata lokaci a harakan don yanzu misali gwamnati tana da halin da za a ce a kawo kamar kayan aiki ko wasu na'urori wanda kawai duk in ajin in ma mutum dubu ne in zai shiga cikin ajin ana kawo na'uran da kawai a auna a yi gwaji a auna duk wanda zai shiga cikin ajin a diba a gani in la ya shi lawa ya shiga ya shiga to ba a yi ba sai ake lallaba suna da hanyar da za su nemo wannan na'urorin wanda ya kamata a ce zai ba mutane damar da za a ci kawai a ci gaba da aiki a ci gaba da daukan darasi a dunkule a lokaci guda ba sai an zo an yi ta lallaba mutane ba a bata lokaci
yanzu haka dai hankali ya karkata ne wajen ceto shekarar ta bana dan haka shugaban kungiyar iyayen dalibai na da magaran Lawar Kulubali ya nemi gudunmuwar iyayen dalibai domin cimma burin da aka sawa gaba
iyaye muna roƙon su a ba yara kuzarin zuwa wurin aiki tunda kwana 45 kadan ne da cewa a yi da karatun shekara to amma an aka taimaka musu yara ganana su tashi su tayi a lokaci yaran da zai zamanto za su yi aikin sahi su je na mafin marishe su je sai uwaye sun kula kada yaro ya ce maka yau ban mai sai gobe da sai kowa yau da marishe ban mai sai 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 na marishe miki a bi su saboda kawa a ba su kwarin gwiwa da su je su yi wannan karatu in suka yi haka to alhamdulillah ina tsammani a cikin kwana 45 kin ana iya wani abu babu zancen wasa aiki ne tukuru da uwaye da yaran a tsaya basu kan aiki babu zancen tsiko kai ya zo daga yara kai ya zo daga malamai
su ma dai kungiyoyin daliban jamhuriyar Nijar sun yanke shawarar sassauta fafutukar da suke yi a cikin waɗannan kwanakin 45 bayan kauracewa azuzuwa na kwana ɗaya da suka yi a farkon koma karatun Abu Mumuni Salisu shine shugaban kungiyar daliban makarantun sakandare na Damagaram
wa musayin mu na kungiya mu ma wani sifile wani waye zan mu sassauta mu gani dan a ci mu guri insha Allah saboda muna tausaya ma wasu yaran wasu uwan su basu da kuɗin da zasu ga musu ekol private mu muna kira da ekol private da su sani wannan kwanaki da aka ya kamata da sarrafa mu ɗin talakawa an yi kwana kusan wata uku bisu biyo mu shi na kuma yanzu mun ji wasu ekol luka sana cewa a cika musu kuɗin su ba ma abun ba yayin mutun ya ji amsa convocation ta jaraba to muna kira da wannan ekol luka na kuɗi da su ji ba su gani wannan kuɗi su rage shi su taimaka mu ɗin talaka tunda da ake yin lakol a Niger dan a bude ta ne saboda da ɗan talakawa wanda aka kora a taimaka musu
wata matsala da kuma ta kunno kai a kwanaki kalilan da sake buɗe makarantun a Nijar ita ce ta labarin da aka yayyada cewa ana yi wa ɗalibai allura a cikin makarantun hakan yasa iyayen ɗalibai da dama janye ƴaƴansu a cikin makarantun ganin yadda wannan labarin ya saka fargaba a zukatan iyayen ɗalibai hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar ta Nijar sun gaggauta karyata labarin Ali Goje Dango shine babban daraktan da ke kula da ilimi a matakin farko a birnin Kwanni ya isar da wannan sakon
mu mushannin lakwal ne yara ko uwan yan lakwal suna son su mu kankan mu son su muke kenan abinda duk zai cuta musu mu za mu kiyaye kuma na kwatanta musu da allura in za a yin ta ba ta yiwa likita ya zo ya ce kawai allura za shi sai ya shaida masu iko an shaida mu prefe an shaida mu sarki an shaida mu mayar ga shi za mu allura kuma ga irin allurar da za mu yi kuma ga lokacin da za ta dauka kuma in allura za a yi mu yan likita suna shaida mana mu ma mu samu mu shaida ma direktorin lakon su shaida ma musa a shaida ma yara za a yi musu allura
a dai ranar 6 ga watan August ne za a gudanar da jarabawar karshen shekara ta farko wato BAPC sannan a ranar 17 ga watan August na shekarar 2020 a gudanar da jarabawar baccalauriya ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka
masauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku musamman wakilin namu Yusuf Abdullahi da wanda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gracian nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bis salam
taba ga mutane kalbi marar ilimi abun rainawa himma da kwaro kokayen mushinyo
a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bilyamin Gambo Bankor karamar hukumar Maiha jihar Adamawa Najeriya yana cewa assalamu alaikum sashin Hausa yau zan bayyana ra'ayina ne kan lashe amai da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi dangane da batun bude makarantu wai shin sai an yi shekaru 10 ne kafin a bude makarantu koko ana jira ne sai cutar corona ta bar Najeriya a gaskiya da sakel saboda kuwa dalibanmu sun gaji da zaman gida tuni da yawan su suka fara mance abubuwan da ake koya musu a baya bugu da ƙari ci gaba da rufe makarantu zai sa daliban su koyi dabi'u mara kyau tare kuma da rage musu sha'awar yin karatu gaba daya ina kira ga gwamnati da ta sake yin nazari akan wannan batu na bude makarantu sai sakon babanji mamman bande daga Damagaran yana cewa salam VOA Hausa ku ba ni dama in yi kira ga al'ummar jamhuriyar Niger ganin cewa kunnuwan siyasa sun fara kunno kai a jamhuriyar Niger muna kira ga al'ummar Niger kar su manta siyasa karamin lokaci gare ta kar ta sa su bata da jama'a sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Aminu Fuel baban Yusra da Fahad Maradi Niger suka ce salam VOA Hausa ina jinjinawa jandarma na gidan Runji da bisa namijin kokarin su na kama mugayen makamai da suka yi da wasu bata gari su biyu gaskiya mun ji dadin kama waɗannan ƴancin amana ya kamata gwamnatin ƙasa ta Niger ta fito da su gaban jama'a a kashe su kawai in akai haka hankalin mu zai fi kwanciya sai sako na ƙarshe da ya fito daga Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina yace assalamu alaikum VOA Hausa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwariya da aka kwana ana shekawa a garin Batsari ya yi sanadiyar yankewar babbar gada wadda ta hada garin Batsari da Katsina muna fata mahukunta za su kawo mana agajin gaggawa domin ceto mu daga halin kakanikai Allah ya sa mu dace amin
madalla yanzu ko ga Aisha ta dawo da takaitaccen labaran duniya
Shana ta daka takunkumi ga wasu ƴan majalisar dokokin Amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin Trump ta saka wa kasar saboda cin zarafin musulmi ƴan kabilar Uyghur a lardin Xinjiang Jama'ai a Afghanistan sun ce wasu ƴan bindiga sun kai hari a wasu ginin gwamnati dake arewacin lardin Samangan. Sojojin Hutu a Yemen sun kai harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami a wata matatar mai a birnin Jizan dake kudancin Saudi Arabia.
Masu sauraro da takaitaccen labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Sai dai kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwa da fatan alheri ga Alhaji Baba Sharif shugaban gidan radio Marhaba FM daga birnin Accra da Abdul Wahab Jawando da Salu Shaibu Sarauta da dukkanin ma'aikatan Marhaba FM. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Aisha Muhazu da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gracian da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na wannan la'asariyam Baba Yako Makeri ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Assalamu alaikum.